sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na Voice of Africa akan mita 102.5. Kana radio amfani da sarauniya, fara'a, nomad, download dukansu a zangon FM. Kana masu na'urar fon computer suna iya daddangula voicehausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masauri assalamu alaikum yanzu din Maladan Ibrahim Ayo ne tare da Sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi ba labaran duniya za ku cewa mai kudin nan Muhammadu Indimi ya mayar da martani akan zargin sa da taimakon waje alhali ga cikin gida bai koshi ba sai kuma karar da aka kai Yunus Yello wanda ake zargi da sacewa ta yariya ga jahar Bayelsa kana muna dauke da shirin kallabi na Maryam Dauda da sakon da ku masauro kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cika kullu labaran duniya. Barazanar ta'addanci a duniya na ƙara bazuwa inda ƙungiyoyi kamar ISIS ke ƙara yaɗa jijiyoyin tasassar da suka hada da kudu maso gabashin Asia da wasu sassan ƙasar Russia da kuma Afirka kamar yadda rahoton ma'aikatar harkokin wajen Amurka na shekara-shekara ya bayyana. Rahoton ya ci gaba da cewa yayin da ƙungiyoyi kamar Al-Qaeda da Boko Haram da Al-Shabab suke ci gaba da kai hare-hare da nufin gurgunta al'amura, ISIS tana ci gaba da zama babbar barazana a duk faɗin duniya a bara inda take da dakaru masu yawa da ƙarfi a Siriya da kuma Iraki. Rahoton ya ci gaba da cewa ko da shike ƙarfin mayakan ƙungiyar ya ragu a wani lokaci bara duk da haka ƴan yakin sa kan ƙungiyar sun lallaba sun kai jerin wasu hare-hare a wasu wurare da suka haɗa da Faransa da kuma Turkiya. Haka nan rahoton na ma'aikatar harkokin wajen Amurkan ya ci gaba da cewa ISIS ta yi ƙarfi a Libya kuma ta kafa rassa a ƙasashen Afghanistan da Pakistan da kuma Najeriya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurkan tana ayyana ƙungiyoyi daban-daban har 60 a zaman ƙungiyoyin 'yan ta'adda a rahoton nata na shekara-shekara. Haka nan tana ambaton ƙasashe da take kallonsu a zaman waɗanda suke hana ruwa gudu a fafatawa da ake da ta'addanci.
A Sudan ta Kudu, shugaba Salva Kiir da mataimakin shugaban ƙasa na farko kuma tsohon madugun 'yan tawaye Riek Machar da kuma mataimakin shugaban ƙasa James Wani Igga sun gana cikin wannan mako domin su tattauna kan batutuwan da suke hana ruwa gudu wajen aiwatar da yarjejeniyar sulhu da suka amince da shi. Muƙaddashin sakataren a kwamitin ƙasar mai kula da yaɗa labarai William Ezekiel ya ce shugabannin uku sun tattauna kan batun kwance ɗamara a Juba babban birnin ƙasar, batun wurare da ake tunani domin barikin dakaru daga ɓangaren adawa a sassan ƙasar uku. Da kuma takaddama kan jihohi 28 da shugaba Kiir ya kirkiro a raddin kansa bara. Ezekiel ce shugabannin za su kirkiro da wani kwamiti da zai yi nazarin jihohin da ake kudirin waɗanda duka sassan suka yadda da shi. Ana sa ran kwamitin zai miƙa rahotonsa cikin kwanaki 30 da shawarwarinsa a kan yawan jihohi da kuma iyakokinsu. Kwamitin zai kunshi wakilai 15 ciki har da wakilin ƙasashen duniya uku, Amurka da Ingila da kuma Norway. Ƙasashen Tanzania da Afirka ta Kudu su ma za su ba da wakilansu bibbiyu.
Mrs. Hillary Clinton wacce take kan gaba takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat ta kira abokin karawarta na jam'iyyar Republican Donald Trump da cewa bai cancanci shugabancin Amurka ba kuma mutum ne da ke cike da hadari. Ta faɗi haka ne a wani jawabi kan harkokin waje mai tsanani da ta gabatar jiya Alhamis a birnin San Diego na jihar California. Ba shi da kan gado, bai dace da rike mukamin da yake buƙatar ilimi da natsuwa, aiki da ke tattare da matukar nauyi, inji Madam Hillary. Wannan ba mutum bane har abada da zai rike ikon amfani da makaman nukiliya. Hillary Clinton ta ci gaba da cewa Trump bai san Amurka ba balle duniya. Ba wata ce ba abin mamaki bane idan Trump ya jefa mu cikin yaƙi domin kawai wani ya caccake shi ganin mutum ne da ba shi da juriya. Trump wanda kamar dama yana dakon jawabin nata ne ya soki abokiyar takarar tasa ta jam'iyyar Democrat a dandalin Twitter yana cewa Hillary dai a zaman wacce ba ta da gaskiya ne. Ya ci gaba da cewa wacce zan kira Hillary makaryaciya tana shirin za ta shirga matsayina kan harkokin waje, ya rubuta. Clinton ta nuna kwarewanta ta wato tun tana uwar gidan shugaban kasa, ta zama senator kuma ta zama sakatariyar harkokin wajen Amurka. Ta ce shugabancinta zai samar da diplomasiyyar da Amurka ke bukata domin dorewa.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A Somalia, jami'an ƙasar sun ce jami'an tsaro sun kashe 'yan bindigar da suka kai hari a kan wani sanannen hotel a Mogadishu, babban birnin ƙasar ranar Laraba, wanda ya kawo adadin waɗanda suka mutu daga farmakin zuwa 24. ministan tsaron kasa Abdulrazzaq Umar Mohammed ya ga wa murya Amurka cewa jami'an tsaro sun kashe yan bindigan uku lokacin da suka yi musayar wuta a safiyar jiya Alhamis a hotel din da ake kira Ambassador suka kubutar da mutane 57 da yan bindigan suka yi garkuwa da su harin da aka kai a daren Laraba daga bisani yan bindigan suka shiga hotel din suka yi bude wuta kungiyar al-Shabab ta dauki alhakin kai wannan harin tace ta auna hotel din ne domin jami'an gwamnatin kasar suna yawan amfani da wannan hotel harin da kungiyar ta kai ranar Laraba ta kai shi ne sa'o'i bayan da jami'an kasar suka bayyana cewa an kashe wani komandan kungiyar ta al-Shabab a matakin da soja kasa da kasa suka kai a kudancin kasar ana zargin wanda aka kashe Muhammad Mahmud wanda ake zargi a zaman wanda yake tsaharin da aka kai a kasuwan zamani a Kenya Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To a cikin ƴan kwanakin nan ne mashahurin dan kasuwan nan Muhammadu Indimi sunansa yayi tarjiran giya cikin kafofin sadarwa na zamani akan wani taimako da ake cewa yayi wata jami'a a nan Amurka. Masu kansa ko cewa suke ga jami'o'i a gida Najeriya da yawa da suke neman wannan bukatar. Amma ya kawo wannan kyautan nan kasan waje Aliyu Mustafa Sakoto ya zanta da wannan dan taliki kuma ya fara tambayan sa ne ko yayi ji da wannan zargi
wallahi kasan abun ya hadu da jahilci da hasada ba abinda zaka ce sai dai ka koma ga Allah kuma kasan yau mutanen kasan mu abubuwan da ke akwai shine hasada
idan kace hasada kana da tunanin na kowaye za su shirye wannan maganganu a watsa su
to ai ka san dan adam ba za ka iya sani ba so kuma ka san yau mutanen mu kowa yana gani shi zai iya yi shine mutane ma sun dauka su ne fa alloli man yurid Allah ko shine fa alloli man yurid ba haka ba ya mutun zai ce ga yadda za ka yi ka kashe kudin ka hakkin ka dadin abun duk abun da ake fadi ba wanda zai ce kudi na sata su ne arziki ne daga Allah Allah kuma in ya rubuta maka ba wanda ya isa ya hana haka kuma in Allah bai baka ba ba wanda ya isa ya baka
mun yi magana wasu daga cikin abubuwan da suka yi magana a ciki na farko suka ce wai da an ce dala miliyan 14 ka je ka baiwa Amerikawa ko kuma wasu makarantu na Amerika amma baka taimakawa gida daga baya aka dawo aka canja alƙalin mu aka ce ai dala 900 ne me zaka ce game da wannan abubuwan
eh to shi addinin musulunci ya gaya mana yadda zamu tafiyar da rayuwar mu in kai alheri akwai inda ma aka ce in ka bada da hannun dama karka yadda na hagu ya sani so wanda ake yi domin su kuma wanda alheri na shafe su sun sani kuma Allah ya sani ko da yake yanzu an zo lokacin da in kai abu sai ka fada har yanzu ni ban yadda da wannan aqidar da in kai abu sai ka fada ba
saboda haka ba za ka so ka yi magana wasu daga cikin ayyukan alheri ko taimako da kake a gida ba
to me yasa zan fada ai nayi ne dan Allah ba dan mutum ba saboda haka nayi dan Allah kuma Allah yana tare da ni saboda haka masu hasada su je da hasada su ni dai na san Allah shine fa alloli man yuri
sannan wani abu kuma da ke cikin magana shi ne cewa da aka bar na Amerika sai aka ce a Najeriya ma ka fi taimakawa kudanci fiye da arewa wasu suka ce watakila saboda arzikin da kake da shi galibin shi daga can ya fito ta harkar mai
to yanzu ba mutanen kudu bane suka ce ba a yi musu ba kuma sai gashi wanda suka san an yi musu din sun nuna cewa an yi wa kudu fiye da arewa ai arewa ma ana yi kuma Allah ya sani kuma wanda aka yi domin su sun sani
amma kai dai ba za ka fito ka ce nayi kaza ba
to kuma wannan kuma ni ma na zama kamar su kenan
Allahumma duni adatin Allahumma duni yanzu Allahumma duni gobe tabamu da sharran masharanta tabamu da hanan magulmaci to ku in yi zancan magulmaci sannan ku zai zo wajen wannan sannan ku ai mana ya ce ma baka da kirki san muddin idan zai goga kama abinda kun ka tattauna zai tallake kun ganan take zai gangara ka wajen wancan abin hakun kenan yawa na shi ne ka bata ka amma abin ai da mamaki
to madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faife da kikan bisa inji
da biyayya mazan ku za su yi kishin ku san aljannata na kasar kafan mu din kike mai bauta
wayo Allah kai jamalin mutum mara kishitir arewa kasar mu Allah adar mu duk mun lalata
maka sada samare yan arewa na dawo kan mu Sasatura mai kyau shigar mu zai wakilci dabi'ar mu Dai na zaman banza mu mai da hankula kan aikin mu Duk da kai na san matsalar da ke kasar mu rabu ka sassauta
Wayo Allah kai jamalin mutum mara kishitir arewa kasar mu Allah adar mu duk mun lalata
Yaye karbi tana wuyan kushin kokon wanta sa yaya makaranta domin su samu haƙin bauta makarantu na zamani ku kai su ilimin su su inganta yan har muna hakan yakin arewa dole a bibita
wayo Allah kai jamalin mutum mara kishitir arewa kasar mu Allah
tana wuyan kushin kokon wanta sa yaya makaranta domin su samu haƙin bauta makarantu na zamani ku kai su ilimin su su inganta idan har muna hakan yakin arewa dole a bibita
wayo Allah kai jamalin mutum mara kishitir arewa kasar mu Allah
babu kyau kullalata kun san fa akwai haƙi a kawunan ku kara ku dubata kasar mu ba aiki yankin arewa kun ma yardata ku taru ku gyara in kun kira wana zai gyara ta
wayo Allah kai jamalin mutum mara kishitir arewa kasar mu Allah adar mu
Sheda tambaya burin ka danguwa ban amsa ta kaga na sayar na sai kashi ina bukatar amsa ta burin ga sarkere gurgu yana fadin zai lashe ta al'adun mu akwai masu kyau mu dai na aran wauta
wayo Allah kai jamalin mutum mara kishitir arewa kasar mu
gurin ka dan sanan mai wakar ga ce masu nasiru ne dan kwanta gore shi ayyo tabuga wato tsawaji ya mu dada dukkanin
mayin burga kogi na san duk matsayin mutum bai falfeta
wayo Allah kai jamalin mutum maraki shijir arewa kasar mu Allah
to madalla mun gode Muhammad Nasir dan tsoho kwantagora a game da shari'an da ake wa dan talikin nan da ake zargi da sato yariya daga jihar Bayelsa wato Yunus Yello an daje shari'ar ga Mahmud Ibrahim kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
kimanin watanni hudu da suka gabata ne aka gurfanar da Yunus Dahiru da aka fi sani da Yello a gaban babbar kotun tarayya dake yana guwa fadar gwamnatin jihar Bayelsa bisa zargin ya sato Ese Oruru daga can jihar Bayelsa ya kuma boye ta a ƙauyen suna Tofadanga dake karamar hukumar Kura a nan jihar Kano bayan dage shari'ar kusan sau bakwai a ƙarshe dai an fitar da jiya Alhamis biyu ga wannan wata na Yuni domin masu gabatar da ƙara su fara gabatarwa kotu shaidunsu sai dai a wannan karan ma hakan bata samu ba inji barista Huwaila Ibrahim guda daga cikin gungun lauyoyin da ke kare Yunus Yello
yau dai da aka je kotu bata zauna ba kwata-kwata ni bai zauna ba dama abin da za a yi yau inda an zauna sai yau za a fara jin ƙara kuma cikin bangaren da suka kai kara su ne za su zo su kawo shaidunsu adadin shaidun da suke da su za su kawo mana su su suka examine din su kuma za mu cross examine din su idan aka gama sannan kuma su ma mu kuma defense inda mu aka kai mu kuma sai mu namu
yanzu haka dai Yunus Yello na can a gidan kurkuku da ke birnin yana guwa a jihar Bayelsa amma barista Huwaila Ibrahim ta ce za su gabatar da takardar neman sassauci kan sharuɗan beli da kotu ta gindaya
sharuɗin da ya gindaya ka ga ya ce dole ya ba da belin shi amma akan sai mun kawo shi wa'anda za su tsaya masa guda biyu kuma wa'anda za su tsaya masa ya zamana mazaunan Bayelsa ne ya zamana ɗaya daga cikinsu ma'aikacin gwamnati ne wanda ya kai mataki 10-12 sannan kuma ɗaya sai ya zamana cewa mai sarautar gargajiya ne kuma da yake shi ma a zauna a Bayelsa abin da ya mana tsauri a nan shi ne wannan a ce wai wanda za a kawo su tsaya masa lalle-lalle sai mazaunin Bayelsa in za a kawo mushi a wajen Bayelsa ko Kano ko Abuja ko Kaduna ko ina dai ya zamana dai mutum ma'aikacin gwamnati ne yana da ya taka ma mataki in ma mataki na 14 ne idan a wajen Bayelsa yake na su za mu iya kawowa
wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni suka gama gari cewa wannan budurwa Ese Oruru da ake takaddama a kanta ta haifi ya mace to amma barista Audu Bula Mabukarti da ke cikin rukunin lauyoyi masu ba da kariya ga Yello ya ce har yanzu babu shaida da ta tabbatar cewa yarinyar na da juna biyu
bayan yarinyar ta bar Kano aka ce tana da ciki daga baya kuma yanzu aka ce ta haihu in muka kaddara yanzu misali cewa gaskiya ne ta haihu to nauyi na farko a bangaren masu gabatar da shari'a shine su zo su tabbatar wa kotu cewa shine yayi mata wannan cikin tayo idan suka tabbatar wa kotu ta hanyar hujjoji na asibiti cewa dan nashi ne ko ƴaƴar tashi ce to a shirye muke a matsayin mu na lauyoyin shi mu bashi shawara cewa ya dau nauyin yarinyar tunda haka tsarin yake a kotun Turawa amma kuma abu na biyu da ya kamata wato dole ne su tabbatar shine domin suna wato suna tuhumar sa ne da cewa ya mata fyaɗe shine su tabbatar da cewa wannan cikin ya shiga ne ta hanyar fyaɗe ba da yaddar yarinyar ba idan suka tabbatar da wannan sai kuma su tabbatar da cewa hakan ta faru ne a can jihar Bayelsa inda suka tuhume shi ba a Kano ba don a Kano ne to kotun Kano ya kamata a kawo shi kaga kenan diddai maganar da ake shine ita shari'a tana kallon wanda ake zargi ne da laifi a matsayin wankakke sai an kawo hujjoji
barista Audu Bula makinan a nan Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC mu wai nan yanzu agogo ya ce ƙarfe 3 na tsakar dare da minti 19 ga kuma shirin mu na gaba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da malama Hauwa Maina, ƴar wasan fina-finan Hausa. A shirin namu na yau za ku ji ƙarar shahiran mu da ita, inda na tambaye ta, shin a sana'ar film din da take yi ta wani fanni ne ta ga ya kamata masu hada film su maida hankali a kai don faɗakar da al'umma, musamman ma mata? Sai ta ce,
to alhamdulillah kinga kaman na daya muna barin al'adunmu a baya wanda zai yi kyau a ce wani abu mu rika bincike muna gano abubuwan da muke ganin ya kamata a ce ƴaƴanmu da jikokinmu sun sani game da ko kasar mu ko wani al'adar mu ko da wani abu ne wanda zai zame zai iya zama tarihi a gare su to ya zama ya kamata mu rika yi muna ajewa domin in bai mana amfani ba su zai musu amfani nan gaba domin shine maganar da ake cewa history domin ai wasu history ne muke karanta da muka karanta ko kuma muke karanta zaki ga abubuwan da suka faru wanda mu tun kakannin mu to in ba a samu da ba a samu wanda suka rubuta ba kin ga da mu ba mu san da su ba
haka ne
to shi yasa nake son afina-finan mu ma mu rika yin wasu abubuwan da muka san ƴaƴanmu da jikokinmu za su zo su karu da shi kuma maganar mata kuma akwai program da na fara wanda ake ce makoyi da gwani wanda akan darasi ne ma mata wanda su daina zaman haka su daina zaman banza su rika sana'a komin kankantar shi domin shine rufin asirin su ko da mijinki yana da kuɗi ko yaya ne dai ki duka yin sana'an nan wata rana sana'an nan zai miki rana kuma shi kanshi zai miki rana
to malama Hawwa ya kike yi da mahassada da makiya ko masu suka musamman ma waɗanda za su zo ga da ga su ga ya miki maganganun da ba su dace ba
to ai shi wanda bai sani ba baka fada da shi domin idan mutun yanzu alal misali sai kawai ya ji abu sai ya kira ni Hawwa kaza da kaza da kaza kaza alal misali sai kika fara zagi na ko kika fara ba zan ce kala ba zan saurare ki kin gama to zan ce to ai shi ciwon ƴa mace ne tunda kika ji wancan da abin da ya kamata kiman sai ki ce min kiman uzuri sai ki ce Hawwa naji kaza menene gaskiyar magana to amma kin ga inda a ce da ta faro zagin sai ni ma na hauta da fada ba za ta gane ba ta fahimce ni ba ni ma bazan fahimce ta ba amma in ka kwantar da hankalinka sai ka fahimci me ina me shi ya dosa saboda haka idan ya gama idan mai son ya ji ne daga gare ka in ya gama ka ce mishi to ai sai ki ji kuma na wasa that is my own side kenan of the story to wasa ce to ya me ya faru sai ka bada musu a cikin kwanciyar hankali Allah sarki to ki hakuri rashin fahimta ne kin ga kin fahimtar da ita za ta fahimtar da mutane miliyan because biki san inda aka zauna aka yi magana ba ita ce kuma za ta iya komawa ta ce ai abin nan rashin fahimta ne gashi amma in kika zage ta a ce a gaskiya ne tunda mutum ya tsaya ta mun ni ma ta mun uzuri ba da na hauta da fada to a irin wannan idan baka kai zuciyanka nesa ba duk fushinka duk mai dinka dole ka zama mai hakuri tunda harka ne na jama'a kake yi wani abin da ya ji shi yake aiki da shi kuma wani abin sai ka bar mu Allah idan mutum ma ya ki fahimtar ka domin ba za ka iya bin duk duniyar nan ka sanar da su cewa kai ke da gaskiya ba amma a sanna a hankali lokaci zai bayani domin
akwai
brother mahaifina da ya taba ce min yace we keep asking question why me yasa Allah ba zai sako ya ce mana ga dalili ba amma idan muka yi hakuri lokaci zai fayyace abin saboda haka mu zama masu hakuri to ni a wajensa na koyi wannan
to daga karshe na san masu kaunar ki za su so su san ko yaushe zaki aure me zaki ce masu
Allah bai iko kin san shi aure gaban mutuwa ne idan yazo babu mai hana shi
Allah
to ina fata Allah ubangiji ya mana zabi mafi alheri kuma ina fata su masoya na su ma su yi min addu'a Allah ubangiji ya mana zabi mafi alheri
to malama Hawwa wani irin mutum zaki so ki aura a rayuwar ki yanzu
baka da yadda zaka ce irin namiji kaza ne amma daga ran da yazo idan zabin Allah ne zai shiga maka rai kuma zai kwanta maka a rai so addu'a kina Allah ya bada za'i
baki da matsala ko da dogo ne ko dan gajere ko dan dumaduma haka
na bar wa Allah za'i
wannan haka yake zaben Allah yafi zaben mutum Allah ya miki zaben alkhairi jama'a masu sauraro anan kuma muka kawo ƙarshen hirar mu da malama Hawwa Maina anan kuma za mu yi sallama da ku sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin babbar bakwata mu malama Hawwa Maina da Miss Julie Gresham da ta tayana hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
To a gaida Mairama Mairam da Bakwata mun zo ga ra'ayin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Ni mai maksuna kare da akin gari ina ba da sako na ga General Buhari don Allah gononin ga sun kace ba su iya biyan albashi ya kamata a sauke su duka a nada kantomomi kuma in za a nada na da sojoji ba.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu ne shayi na garin Garbacere kamar kuma ta bali jakara ba tare da Najeriya tun gare da ziyarar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ka a yankin Niger Delta domin share da gollon da mun fitar ya fata hakika abu ne mai kyau muna kuma fatan wannan aiki da ya zama alheri ga yankin da ma kasa baki daya Allah ya ba wa shugaban kasa Buhari ikon yi wa talakawa adalci a kasa baki daya nagode ne ma
Salisu Adamu Musi bayi na shine batun hannun da sun sama masu tafa bututu na sama da su mataki a kansu ko a kira su ko su ne da sai ko kuma musu wuta kawai in ba za su ne da sai su ko ya kamata su su ga ban da sai su mataki kawai don ya dai musu da sanyo yayin nan lalata su kuma ya kamata su yi kokari su tona mana na
assalamu alaikum sunana malam baba Pakistan jihar Yobe Nigeria sakona da nake so na bayar shi ne wato wayannan matsaloli da kana take fama da su ya kamata shugaban kasa ya nemi dattawan kasa musamman tsofaffin manyan jami'an gwamnati da tsofaffin shugabanni da masana da malamai da kowa da kowa dai a tare a ba da shawara a ina ya kamata a samu mutane domin an ce hannu ɗaya ba ya ɗaukar jinka kuma in shi suna zargin shugaban ƙasa da cewa bai cika ɗaukan shawara ba to don haka ne shawara ta ina ba ya shawara da ya nemi dattawan ƙasa a zauna a samu ƙasan nan mafita da fatan zai amsa wannan kila na
Tumar Allah yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kana ta kaice
Barazanar ta'addanci a duniya na ƙara bazuwa inda kungiyoyi kamar ISIS ke yada jijiyoyinta a sassa da suka hada da kudu maso gabashin Asia da wasu sassan Russia da kuma Africa kamar da rahoton ma'aikatar harkokin wajen Amurka na shekara-shekara ya bayyana Rahoton ya ci gaba da cewa yayin da kungiyoyi kamar Al-Qaeda da Boko Haram da Al-Shabab suke ci gaba da kai hare-hare da nufin gurgunta harkoki, ISIS tana ci gaba da zama babbar barazana duk faɗin duniya a bara inda take da dakaru masu yawa da kuma ƙarfi a Syria da kuma ƙasashen ƙasar Iraki. A Sudan ta Kudu shugaba Salva Kiir da mataimakin shugaban kasa na farko kuma tsohon madugun ƴan tawaye Riek Machar da kuma mataimakin shugaban kasa James Wani Igga sun gana cikin wannan mako domin su tattauna kan sauran batutuwa da suke hana ruwa gudu wajen aiwatar da yarjejeniyar sulhu da suka amince da ita. Mukaddashin sakatare a kwamitin kasar mai kula da yada labarai William Ezekiel ya ce shugabannin uku sun tattauna kan batutuwan kwance damara a Juba a babban birnin kasar da kuma wasu batutuwa muhimmai. Mrs. Hillary Clinton wacce take kan gaba a takarar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Democrat ta kira abokin karabarta na jam'iyyar Republican Donald Trump da cewa bai cancanci zama shugaban Amurka ba kuma mutum ne dake al'amuran sake cike da hadari ta faɗi hakan ne a wani jawabi kan harkokin waje mai tsanani da ta gabatar jiya Alhamis a birnin San Diego na jihar California ba shi da kangado bai dace da rike mukamin da yake bukatar ilimi da natsuwa aiki da yake tattare da matukar nauyi in ji Madam Clinton wannan ba mutum bane da za a dankawa amanar makamai na nuclear ba
to madalla yanzu kuma anan mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa Ahmad Dunkwa da kowa na sashen Hausa musamman Sabu Imam Aliyu da yayin gabatarwa sai Chuba Hiro Jojo ne wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci John ni Ladan Ibrahim ake cewa sai an jima ku